domin neman mukamin gwamna a jihohi ko domin neman kujerar shugabancin kasa. Babu wanda ya san me gobe ko jibi suke dauke da shi. Babu wanda yake da cikakkiyar masaniyar abinda Ubangiji Ta'ala ya tanada masa ko ya kaddara masa. Cikin nasara da dacewa ko karaya da rashin nasara. Da ku sai zanto wajibi a kaina a matsayina na dan uwanku da ke so muku alkhairin da yake so wa kansa yake yi muku sharrin da yake yi ma kansa wajibi a kaina ni da ire-irena cikin masu wa'azi da hudba da fadakarwa da umarni da kyakkyawa da hani daga mummuna isar da waɗannan sakonni masu zuwa. Sako na farko mu sani cewa ƴan uwa mulki mallakar Ubangiji ne, shi ne mamallakin mulki, mamallakin masu mulki kaɗaitacce ɗaya ɗayan da ba ya da abokin tarayya a cikin sunaye ko sifofinsa, kaɗaitaccen da ya kaɗaita da siffofi na bunƙasa da kamala da cika da batsewa, wanda yake da ikon da ya ce da abu kasance nan take abin ya kasance. Duk irin yadda muka yi yunkuri, duk yadda muka kashe kuɗi, duk yadda muka kai gauro da mari don tabbatarwa da kawunanmu nasara kan abin da muka sa a gaba, to fa ba abin da zai faru sai abin da Allah ya so, ba abin da zai wanzu sai abin da Allah ya kaddara, ya rubuta, ya umarci alƙalamin ƙudura da rubuce shi tun kafin halittar sama da ƙasa da shekara 50,000, kamar yadda manzon Allah ya ba da bayani cikin hadisi. Da haka ake babu wata damuwa, ba bakin ciki, babu fushi, ba marin fuska ko keta riga lokacin da wani ya ci nasara a kanmu, kamar yadda babu wani farin ciki da tunkaho da alfahari lokacin da muka samu nasara a kan waninmu. Ina tunatar da mu faɗin Allah Ta'ala, qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzilul mulka mimman tasha وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. ابن دعايه تكي كوا يا ابنجي كاي ne mamallakin mulki, kai kake bada mulki ga wanda kaso, ka kuma hana daga wanda kaso, ka daukaka wanda kaso, ka kaskantar da wanda kaso a lokacin da kaso, komai na alkhairi yana hannunka, kai ne mai iko akan komai. Al-Allama Jamal al-Din al-Qasimi ya faɗa cikin tafsirin wannan aya, yake abinda ayar take miji jinsin mulki gaba ɗaya mallakar Allah ne, karamin mulki ko babba, karamin mukami ko na tsakatsakiya ko na sankoli mallakar Ubangiji ne. Ubangiji ne kadai ke da tasarrufi ya sarrafa abin da ya ga dama, kuma kamar yanda ya ga dama ya samar da abin da ya so, ya gusar da abin da ya so, ya raya wanda ya so, ya kace wanda ya so, ya azantar da wanda ya ga dama, ya bayar da lada da kyakkyawan sakamako ga wanda ya ga dama, ba mai tarayya da shi, ba wanda ya isa ya hana. Yake haka ayar take miki dokar ayar da Ubangiji yake tuta mulkan man tasha wa tanzil mulkan man tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha bi yadika alkhair. Al-Imam Ibn Kathir yake ma'anarsa antal mu'ti, Allah kai ne mai bayarwa, wa antal mani' kai ne mai hanawa, wa anta alladhi ma fi takana kai ne abinda ka so sai ya kasance, wa ma lam tata'a lam yakun, abinda baka so ba ko babu yadda za a yi ya kasance ko an taru an ce sai ya kasance. Wannan sako na farko kin bar ki sai isar mana, mulki a hannun Allah yake, shi ne ke bayar da shi ga wanda ya ga dama, a wurin sa ake nema. Sako na biyu, ya dace da mu ya ɗan uwa musulmi, kai wajibi ne ma a gare mu mai amfani da wannan zaɓe da zai zo gobe wajen zaɓen mutane na gari, sawa'un a cikin jihohinmu domin tsare mukami na kujerar gwamna ko kuma a mataki na shugaban ƙasa. Mu sani cewa samun wani daga cikin 'yan siyasarmu wanda ya cika dukkan shuruɗan da ake bukata na a mayar da mutum ya zama shugaba ko jagora abu ne mai wahalar samu, in ma har zai iya yiwuwa ɗin a samu. Amma abin da ke wajibi a kanmu, mu ga wane ne ya haɗa wani ɓangarori na siffa ta shugabanci, yake da wani rabo na zufofin jagoranci, wane ne mai gaskiya, wane ne mai rikon amana, wane ne mai yin tunani wa al'ummarsa wajen jawo musu abinda zai amfane su, wajen kare musu abinda zai cutar da su, wane ne wanda yake hana idansa barci dan saboda kokarin jawo alheri ga al'ummarsa da kawar musu da sharri, wane ne wanda yake musulmi, wane ne wanda yake da hali na gari. Dole ne mu bincika, mu duba, mu hanga, mu hango, mu ga wanda yake da wani kaso na waɗannan tufofi, mu ga mun kaɗa masa ƙuri'a domin tsarewa kan muƙami na zama gwamna a kowace jiha cikin jihohinmu. Sannan hakan ya kamata mu bincika don tabbatar da shugaban ƙasa, wanda a halin yanzu a abin da ya bayyana har ya zuwa yau ba mu da wani mutumin da muke sa masa rai wajen dawo da tsari da farfaɗo da tattalin arzikin ƙasa da gyara harkar ilimi, noma, tabbatar da tsaro a mukamin shugaban ƙasa da yanke General Buhari. Da haka ya zama dole a gare mu, ya zama wajibi a kanmu, ya zanto tilas a kowane ɗaya daga cikinmu, mace ko namiji, ya tabbatar amana ta tsakaninsa da Ubangiji. Ya jefa wannan bawan Allah ƙuri'a don ya samu damar hawa matsayin shugaban ƙasa. Ya zama wajibi a kan kowane ɗaya daga cikinmu ya dage da addu'a, ya kashe wani ɓangare na kuɗin aljihunsa daga yanzu har ya zuwa lokacin da za a kaɗa ƙuri'a wajen tallafa wa tafiyar ƙoƙarin yunƙurin tabbatar da cin nasarar General Muhammadu Buhari. Ubangiji, muna roƙonka da sunayenka, muna roƙonka da sifofinka. Ya Ubangiji, ka danƙa masa amanar shugabancin ƙasarmu. Ya Ubangiji, ka ba shi nasara. Ya Ubangiji, duk wanda suka tsaya wajen su ga sun kawar da shi, ya Ubangiji, ka taɓe ƙafafunsu. Ya Ubangiji, ka gagar musu da taɓewa da hasara. Wannan shi ne abin da ke wajibi a kanmu. Mu sani cewa ƙasarmu tana fama da matsaloli, matsaloli ta fuskar tsaro, matsaloli ta fuskar shugabancin ilimi, matsaloli ta fuskar tattalin arziki, matsaloli ta fuskar wargajewar al'amura, rashin zaman lafiya, kashe-kashen da aka yi su cikin shekaru uku ko huɗu kaɗai na wannan gwamnati, irin waɗanda ba a yi taɓa yin su ba ne ba tun daga lokacin da aka yi yakin basasa a Najeriya. Kuɗaɗen da Najeriya ta samu a wannan lokaci na cikin shekaru huɗu, kuɗaɗen da ba a taɓa samun irin su ba ne tun daga lokacin da aka yi kiro Najeriya. Amma kuma shi ne lokacin da mutane suka fi zama cikin halin ƙunci da shiga halin kakanikayi. Ba ka yi zama wajibi a gare mu mu yi ƙoƙarin kawo canji. Ubangiji Ta'ala ya jarrabe mu da shugabannin da ba sa jin tausayin mu, ya jarrabe mu da shugabanni masu fasadi waɗanda ba sa tunani cikin duk abin da ke gyara ne, waɗanda zuciyarsu babu wani gurbi da tunanin talaka mai ƙaramin ƙarfi a cikin zukatansu, in ba ƴan kaɗan ba can da can. Da haka sai zama dole akan dukkan wani mai hankali. Masanin ya kamata mai tunani na gari ya ga yaya zai yi ga yayi yunkuri da an kawo canji a cikin wannan lokaci da muke. Sako na uku, dole ne mu sanar da 'yan siyasar mu cewa kisa, maguɗi, yaudara, rikar hakan a matsayin wata hanya ta cimma nasarar zaɓe abu ne mai matuƙar muni. A musulunce, a shar'ance, a hankalce, da haka muke kiransu da babban murya. Muke nasiha ta musamman ga waɗanda suka hayi 'yan tauri, suka raba musu makamai, suka kai musu ƙwaya da za su sha ta jirkitar da ƙwaƙwalensu, don su yi amfani da wannan damar wajen kawo ruɗani da hairani, don a yi magu-magu, don a zo a yi yaudara, don a yi ƙoƙarin rikita lissafi a haifar da sakamakon da zai tabbatar da mulkinsu ko cin nasararsu. Irin waɗannan mutane muna kiransu cewa Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala yana kiyaye da abin da kuka yi. Mala'ikunsa sun rubuta a takardar da ruwan sama baya shafe ta, iska baya ɗauke ta ko ya yage ta. Za a karanta muku ita a ranar tashin kiyama, ranar da za a ce wa kowane ɗaya daga cikinmu, iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba, man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha wa la tajiru wazratun wazra ukhra wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula. Za a ce karanta takardarka ta ake ka hisabi a yau. Wanda ya kyautata, ya kyautata don kansa, wanda ya munana, kansa ya munanawa. Muna kira zuwa ga waɗanda suka ajiye maƙudan kuɗi, miliyoyin nairori da daloli dan sayan ƙuri'u a hannun talakawa masu karamin ƙarfi masu karamin hangen nesa waɗanda za a ba su naira 50-50 ko 100-100 ko 200-200 ko 3-3 ko arabawa ba su san su tsaya man atamfa ko sabulun wanki da wanka dan kawai su jefa wani azzalimi makiri algungumi waɗanda suke irin wannan yunkuri muna tunatar da su cewa ubangiji subhanahu wa ta'ala yana kallon su su sani cewa abinda suke ba zai taimake su ba a duniya ba kuma zai taimake su ba a lahira in har sun ga sun samu wani bangare na nasara a duniya sakamakon hakan su tabbatar hakan ba alheri na ba gare su a ranar tashin kiyama ubangiji ya zura musu ido ba wai dan daidai suka yi ba ba dan sun faskare shi ba ba wai sun gagare shi ba ba wai dan komai ba sai dan saboda duk ka'idarsa da suke cewa sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin muna musu talala ne kamar sa ce ne za mu damke su ta inda ba sa tsammani jinkiri kadai muka yi musu amma dabara ta mai karfi ce inji ubangiji su tuna cewa inna rabbaka labil mirsad da haka duk wanda za a yi amfani da shi ya yi ta'addanci ya yi kita ya yi fara ya yi suka da wanda za a yi amfani da shi ta wannan hanya da shi wanda zai amfani da shi ina sanatar da su ina faɗakar da su domin ƙaunarsu da nake da jan hankalinsu da nake waɗannan nasarorin da ke tafi nasi na farko aya ta cikin suratul nisa ubangiji ta ala ce wa man yaqtul mu'mina mutaammidan fajza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu adhaban 'azima duk wanda yake mummuni da ganganci ka kaita makami ka sai dan uwanka ka kaita shi ka harbe shi ka kishe shi sakamakon wanda ya haka jaza'uhu jahannam khalidan fiha jahannama zai dawoma a cikin ta na biyu ghadiba allahu alayhi allah ya yi fushi da shi na uku wa la'anahu allah ya tsine masa albarka na hudu wa a'adda lahu azaban 'azima allah ya masa sanadin azaba mai girma da wanda ya hakan da wanda ya sa aka yi idan kan kisa ko kai kadai ko kai taron dangi ko kake wani duk sakamakon kisa ya hau kanku ukubar da aka tanadar mai kisa ta hau kanku waɗansu mutane sun taɓa yin tarayya su bakwai ko takwas ko sama da haka suka kashe wani bawan Allah a lokacin Umar bin Khattab aka kawo su kotun shi me hukuncin da za a yi musu ganin cewa su bakwai ne ko takwas sun taru sun kashe rai ɗaya shi za a kashe su a madadin rai ɗaya ko a yi musu wata ukuba su raba a madadin wannan abin Umar bin Khattab yake a kashe su su duka yake wallahi law tamala alaihi ahlu sana'a la qataltuhum jami'an aw la qataltuhum jami'an da a ce mutanen birnin Sana'a gaba ɗaya za su yi taron dangi wancan da ra'ayi wancan da shawara wancan da adda wancan da barandami wancan da maki su kashe rai ɗaya to ni kuma sai na kashe mutanen garin gaba ɗayansu don tabbatar da ƴancin wannan rai ɗaya saboda haka muna sanar da su wannan aya nasi na biyu hadisi ne wanda Imam Bukhari ya rawaito daga Abdullah bin Umar manzon Allah ce lan yazal al mu'minu fi futhatin min dini mummuni ba zai kufe ba a cikin dabara ta addininsa musulmi mummuni ma lam yusidda man harama matukar da ya kwaran yadda jini na haram ba ma'ana da ya kwaran yadda jini na haram ya soto ni jini ya zuba ya saru ni jini ya zuba to ya fice daga cikin dabara ta addini abinda wannan hadisi ke nuna wace nan da ke cikin sahih Bukhari hadisi na uku wanda Abu Dawud ya rawaito daga Ubada ibn Samit manzon Allah ce duk wanda ya kace mutum mummuni kuma yayi alfahari da hakka kace shin lam yaqbal Allah sarqan wala adla ubangiji ba zai karbi farillar sa ba ba zai karbi nafilar sa ba wannan hadisi ne ingantacce hadisi na hudu Abu Dawud ya rawaito shi da Ibn Majah daga Abdullah dan Umar manzon Allah ce man aana ala khusumatin bi zulmi dukkan wanda ya taimakawa wata husuma ta zalimi wani ma faɗa da wani ba a san adalci ba dan zalunci sai ta goyi bayansa a kan zaluncin da yake son yayi wanda duk yayi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lam yazal fi sakhatin lahi hatta yalde ba zai guje ba yana cikin fikin Allah Allah ya yi fushi da shi har sai lokacin da ya fita daga wannan kusumar da yake yawa ne a kan zalunci fadan da yake yawa ne a kan zalunci rigimar da yake yawa ne a kan zalunci in har yayi haka yana cikin fikin Allah Allah ba zai gina fushi da shi ba har sai ya tuba ya fushi daga wannan kawantan da yayi na zalunci tsakanin shi da wali hadisi na biyar imam an-nasa'i ya rawaito daga abdullahi dan mas'ud yace manzon allah yace yabi'ur rajulu akhizan bi yadir rajul wani mutum zai zo yana rike da hannun wani ya kai shi gaban allah yace ya rabbi hadha taqallu ya ubangiji ga wanda ya kace duk wanda kace wani haka abin zai faru wanda aka kace zai kai hannun wanda ya kace shi yace ya ubangiji ga wanda ya kace shi ubangiji ya tambaye shi nima kasaltahu dan da kace shi sai ce kasaltahu li takuna al-izzatu laka na kace shi ne dan buwayarka da bunƙasarka da tabbatar da ibada a gare ka ni mu'mini ne kafi sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ce lalle haka ne fa inna hali idda ka wace buwaya ka wace kitan da kai masa da daidai ne kaga a wannan hoton a wannan faifan mu'mini ne ya kace kafi to mu je gaba sai manzo Allah ya kaga da cewa wai zikur rajulu asadan bi yadir rajul wani mutum zai zo ya tukalar wani ya rike hannun wani gaban Allah ya ce ay rabbi inna hadha qatalani ya ubangiji ga wanda ya kace ni sai ubangiji ya tambaye shi lima kataltahu me yasa ka kace shi sai yace li takuna al-izzatu li fulan na kace shi dan wane ya tsare na kace shi dan wane ya zarfi na kace shi dan wane ya samu nasara na kace shi dan daukakar wane da buwanar wane ba dan addinin sai ci gaba ba dan musulunci daukaka ba kawai wani nake son ya ci gaba cikin wadansu shugabannin siyasa ta a karamar hukuma a jiha ko a mataki na kasa ne shi kan kai dan su sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kalli wanda ya ci gaba din nan yace innaha laysat li kulal ai wani bai da iza wani bai da buwaya wani ba kowan kowa bane wani ban gaddar wani dan ne da kai zalki ta tattara su ne mantan wanda ya kai a hawar zumin da kai ba sai ko da cikin jannah duk lai dan mas'ud Allah ya ma na tuhu takhab kan bai kidan ne ta imam an nasai yana rikima ka ta da wani na shi kawai da kwaya mu bugu da za ka tsorto mu sawi mu mu fita daga cikin hayyacin mu wai mu dan yi kifa ko da na tsawon 24 hours ne daga baya in mun warke ma yi istighfari a ba mu kuje da umra mu je mu yi tawafi mu tuba shi kuma Allah ya karba ma'ana ba mun mai da Allah abokin wasan mu mun bai jahilcin ubangiji wa ya sanar da kai zaka rayu har ka je ka tuba balan sanar ka zo kai kisa wa ya sanar da kai jirgin in ya daga da kai zai sauka jirgin lafiya wa ya sanar da kai in ka je lafiya kai umaran kuma Allah zai karba wa ya sanar da kai za ka karbi tuban ka idan kai irin wannan danganci da ta'addanci ba ka ya kamata mu hatsara misalin cewa duk wanda ya bamu kudi dan mu zaka wani mu dan mu zabe shi bayan mun san zalimi ne wallahi za mu tarayya mu da shi cikin zalimi wa kazalika mawlidu ba'd az-zalimin ba'd ma kanu yasbu da ka ya kamata mu hatsara da tarfi makon da yake a cikin jerin magana da rugunukin magana da ne wajen kokarin zaɓar ƴan majalisa na gari waɗanda za su tsaya masu gaskiya da riƙon amana sai na buga misali da wani matsayi ɗaya wanda galila abba ya taɓa tsayawa a kai a baya nace wanda tsayawar a wannan matsayin wanda duk ɗan Najeriya musulmi da kafiri ya san matsayin ya san me ya faru a wancan lokaci sai jawo maka gabar Obasanjo da sauran ƴan goyon bayan Obasanjo daga ƙarshe har abin da ya same shi ya same shi ina nufin yunkurin da aka yi cewa an kuri su daga jam'iyyar da sauransu wannan kalmar a nan na tsaya sai waɗansu masu mummunar nufi masu mummunar fahimta ko dai mummunar fahimta ko da masu kyakkyawar dukiya ne ko masu muguwar dukiya ko da ko tana da gurɓatacciyar fahimta wato suka sa su suka tafi suka ce wai na yawa ganin abba kafai gaba ɗaya hukumar ta kai ta komo akan matsalar Iraki gaba ɗaya hukumar ta kai ta komo akan zaben jimarar Buhari wanda wannan kalmar da kika shiga ne abba ba ta fi minti ɗaya ba a cikin hudu ba ka ci tsinna nan duk ku je ku saurari su amma wasu aka ce gaba ɗaya su kubar da ne wai na wa gani na abba kan kai wanda wannan zalunci ne ƙarya ne ubangiji ta ala nake roƙo yayi man adalci tsakani na da dukkan wanda suka yi man ƙarya akan wannan matsalar ba zan iya tsaye ba akan wannan matsalar ba zan iya tsaye ba kun yi wa malaman sunna ƙarya kun yi musu ƙarya ga waɗanda aka tsaya kuna ji kuna gani kun kyale duk ɗan siyasar da ya san ya saye ni ne Ja'far ya rufa min asiri Allah tuna masa asiri gani na abba idan ya taɓa bani kwabo tsakanin ni yana nan Kano haifaffen Kano ne ku je ku tambaye shi ku ji in ya taɓa bani ya rufa min asiri Allah tuna masa rai amma dan ƙarya da zalunci azzalimin malamai kuna kallon su ku ce musu komai ba tsakanin mu da ku Allah zai shiga tsakanin mu ranar tashin kiyama duk wanda ke irin wannan zalunci da kai rai alkhairi nawa aka faɗa cikin hudubar amma baka iya hikito alkhairi da zulka bari sharri alkhairi nawa kaji akan wannan mumbari shekara hudu zuwa biyar da bude wannan masallaci zuwa yau amma duk yaman fadda kai wato duk kalmar da aka fada wanda bata maka dadi ba sai ka tafi kai kariya ka kara mata sirri ka fada wa wannan mallam wani ka fada wa wannan ka fada wa wannan ai yawo da ita kun san malaman da aka tsaya kun san kuma su wanda suka sai sun zo sai amma mun wanda ji yake tsaya ya samu bai sai mu ba kowai in kuma sai sai fada mu shi gare da lalle kan bijin sai sai fada duk wanda kuke san malamin da yake saboda haka ya kamata mu yi kaman to da kada mai haddace alkhairi ya yada ba mai kokarin kalakar wani kuskure ya yada ba kaman to da kada da zai roto alkhairi ba da kada da zai kokari ya roto sirri ba me yasa hankali ka bude kwanta ba har sai kai kage har sai kai kariya har sai kage kai wato ainihin kage ga bayin Allah wanda ba su ji ba sun gani ba dan komai ba sai dan hasada da kariya da wani mugun nufi irin naka ina jin wanda ne dai ya sani Allahumma izzil islam wal muslimin wa dhill shirka al mushrikeen wa dammir a'da al din wa ansur ibadak al muwahhidin wa ahli hawzat al din ya rab al alamin Allahumma amin lati awtalina wa asli a'immatina wa lati umurina wa ij'al wilayatina fi man khafaka wa taqaka wa tabarraka ya rab al alamin Allahumma ajisna Allahumma ajisna Allahumma anzir alayna kayfa la tadanna min al qalifin ya rab al alamin Ubatan zo ya sake tsananta kansa da kansa da mugun nufinsa mugun kudurinsa mummunar aqidarsa ta rusa da wargaza da lalata wannan kasa ya sake dawowa a karo na biyu da goyon baya da ƙarfafawar waɗansu mutane waɗanda suka yi aiki tukuru da ƙwaƙwalansu da tunaninsu da hankalinsu da kuɗaɗensu waɗansu sun fito fili an gansu waɗansu sun yi amfani da kafofin watsa labarai don tallata hakan waɗansu kuma sun shagalta ne da kullawa da kuncewa da faƙawa da haɗaton ƙullaton ba tare da an ji sautinsu a cikin wata kafa ta kafar watsa labarai ba waɗannan sun suka fi kowa sirri mutanen da ake jujjuna su zuwa gare mu a ce musu ɗan arewa ko a ce musu musulmi musulmi ta fuskar sunaye da kuma cewa kowane ɗaya daga cikinsu a ranar haihuwarsa an yanka masa ragon suna musulmi ta fuskar garurrukan da aka haife su amma ba musulmi ba ta fuskar aƙida da imani da aiki na gari da bin dokokin Allah da bin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin mutanen da ba su da wata manufa a duniya sun tara dukiya da fuskance ta a cikin asusu na bankuna da ke cikin gida ko ƙasashen waje gafalallu waɗanda suka ha'inci Allah suka ha'inci manzon Allah suka ha'inci al'ummarsu suka ha'inci kayaninsu da su sani ba babu yanda za a yi Obasanjo ya sake cin zaɓe a wannan ƙasa in za a yi zaɓe na fi sabilillah babu yanda za a yi Obasanjo ya samu damar rikita alƙalamin lissafin ƙuri'un da 'yan Najeriya suka jefa ya tsere kansa ƙarfi da yaji in ba don goyon bayan irin waɗancan mutane da na ambata ba mutanen da suke masu mummunan nufi masu nunkuzarci a zuci da muguwar zuciya da baƙar aniya suna cikin mu muna tare da su har ma ana girmama su ko a kira su da sunan alhazai ko a kira su da sunan shugabanni waɗansu sun rike ƙasar nan a da waɗansu sun rike manyan makamai ministoci waɗansu masu kuɗi ne waɗansu an shajin ɗoriya sun shekaru 20 ko 30 baya a matsayin su shugabanni ne amma ba sa wakiltar jama'arsu ba sa wakiltar unguwanninsu ba sa wakiltar jihohi ko garinsu ko ƙananan hukumominsu kai ko da ƙwariyar gidansu ba sa wakilta a Najeriyance suna wakiltar kawunansu ne wata bukata za su samu kuɗin da suka sata yaya za su yi a samar da wata gwamnati za su yi haɗin baki da ita tattauna yin kuɗi na kwato wa 'yan Najeriya abin da suka sata ko suka ajiye a gida ko suka kai kasar waje kai kar a bankaɗe ƙarƙashin fillansu a gwamnati suka sata kar a haɗa su da 'yan jarida da za su yi musu ƙoƙo wajen fallasa asirinsu na madudin kudaden da suka mallaka wannan ita ce manufar su ba wajen jama'a suke ba ba wajen addini suke ba la'annu ne masu mugun zuciya masu mugun miki masu bakar aniya kuma ganin suke da barar su da yayan su da hangen nesan su da iya tsare tsaren su ya kai matsayin su yaudar kowa ba su sani ba inna rabbaka labbil mirsad inna rabbaka labbil mirsad ubangijinka yana nan a madakata yana hangen kowa yana kallon kowa mala'ikun sun rubuta aikin kowa adadin takun da kake yi daga gidanka zuwa duk inda ka je inda duk kaje aka kulla da kai aka yi shawara da kai wallahi tallahi yana rubuta a cikin takaddar da ruwan sama baya goge abin da aka rubuta wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun wa laqad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid idh yatalaqqa al-mutalaqqiyan 'an al-yamin wa 'an al-shimal qa'id ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid kalma da zaka furta ba zance da zaka gina ba jumla daya ko kalma daya ma'abuciyar harfa biyu uku hudu biyar da zaka furzar da bakinka tafi mala'ika ya maka sai da a kan ranar tafi kiyama ubangiji ta'ala baya mantawa ilmu ha inda rabbi fi kitabin la yajilu rabbi wa la yanfa ubangiji ba mai mata kurgini ba mai firgitar da shi ba mai tsoratar da shi ba ya zalintar kowa inna allaha la yuzlimu an-nasa shay'a walakin an-nasa anfusahum yuzlimun wa ma rabbuka bidhallamin lil-'abid ان الله لا يظلم الظالم العبيد ولا يظلم ربك احد وبنجي تعالى ما يظلم تركوا هنا كلام قوا كنت تكسركم كنت تل امركم كن كان يتكلم ارضكم كذا كن كان كذا با ارضكم باب دين با تنغاور باب الدين كو كدي كنت يسمكم مولد بكو سي ايانكم زمانكم انان دنيا ne ko idan an yi kulunku sai ranan ta kiyama a tara ku da ku da ire-irenku filannu kan daɗaɗɗu a ce da ku azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamtatum biha kam yawma tujzawna azab al-hun bima kuntum tastakbiruna fi al-ard bighayr al-haqq wa bima kuntum tafsiqun a ce da ku azhabtum tayyibatikum kuntum yudadun kutum ad-dunya ba ku ba aljanna ba ku ba hurqin ba ku ba hutu ba ku ba inuwa sai rana sai kiskanci sai wulakanci azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya kuntum yudadunku kuntum kullashe kun tude a rayuwarku ta duniya fal yastamtatum biha kun gungaje kun fada abin da kuke so a lokacin da kuke so da yake ubangiji ne hankuri ne da yake ubangiji ne juriya ne sai ya kyale ku ba don kun fi karfin su ba sai ya kyale ku ba don an gane ku ba sai ya kyale ku don ku kara zunubi doriya akan zunubin ku na da sai ya kyale ku saboda ka'idar su dake cewa sanastajrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin sai ya kyale ku dan lokacin zunubin naku yafi wanda kuka dauka a da yawa wala yahmilunna azqalahum wa azqala ma azqalihim wa lan yusalunna yawm alqiyamati amma kanu yaftarun sai ake da ku fa yawm tujzauna azab alhud ayau za a kama ka ku da azaba ta wulakanci azaba ta kiskanci bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighayri haqqin saboda girman ka da kuka rinka yi a faɗa muku gaskiya ba ku ji dan ku ce za ku iya sayan kowa ku sai dan adam ku sai dabba ku sai mota ku sai komputa ku sai sada ku sai limamin juma'a ku sai sarkin gargajiya ku sai talaka ku sai mai kudi har ku ga dauka ubangiji duk da yake mai hakuri ne ya nuna muku ido ya kyale ba ga dare sa kuka yi ba inna rabbaka labil mirsad ba yanda za a yi kula cikin kwanciyar hankali da jin daɗi sai kun fara cizon yaƙa da ganin gidan duniya ubangiji na kallon kowa a cikin ku billahi da zai in muna so za mu ambaci sunayen ku fardan fardan amma mun riga mun san sautin zai kai gare ku ubangiji ta Allah yana kallon ku mahaƙinta gafalallu yan damfara mafiya amanar ƙasarsu da al'ummarsu marasa manufa a rayuwa masu tunani irin na jula kullum ya yaudara tunani irin na ɗan tsako kullum ya samu ƙidangi tunani irin na zaki a daji da nemar ƙarfi don kai kana da ƙarfi tunani irin na dabbobi in hum illa kal an'am bal hum asallu sabila
kana dabbobi suke kun fi dabbobi ma lalacewa da su baya ubangiji ta Allah yana kallon ku wannan kasa dab take da fadawa rani da halaka dab take da rulkacewa da harjicewa da lalacewa ba wai dan muna mata fatan hakan ba ba za mu mata fatan hakan ba tunda a cikin da mutum amma dan saboda hanyar da kasar ta kama ba hanyar da take wa gaci ba kwalakwalan da ke